Japon aussi, je crois, qui regardent aussi.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare na Litinin 10 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar manyan jami'an hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da kuma wakilan gwamnatin mulkin sojin Nijar sun kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai a jihar Agadez da ke arewacin Nijar. To ko a wani hali 'yan gudun hijirar ke ciki?
Kuka zo muka yi buka anan ko zuwa ba mu baga shi an zo an rusa mana wajen ko ba mu da inda zamu je.
Ina zamu je? Ruwa ya kore mu. Innan an zo an rusa mana. Ina zamu je? Jeji zamu fita?
To a Najeriya mazauna unguwar bypass da ke Maiduguri sun bayyana damuwar su kan rusa musu gidaje. Waɗanda suka ce gwamnatin jihar Borno ta ƙi wato take yi da zimmar faɗaɗa filin jirgin saman jihar yayin da gwamnati ke cewa ta riga ta biya mazauna unguwar diya.
Sunana Ali Jadamo, ni dan Gambiya ne. Mu je wajen gwamnati, mu ma mu gada musu abinda muka yi moyen mu. Akwai masalolin dewa wanda mutane suna samu masalolin dewa. Abinci babu, ruwa babu.
Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a kwashe Falastinawa da ke zama Gaza a yanzu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a wajen yankin, kuma ba su da ikon komawa yankin a ƙarƙashin shirinsa. Trump a wata hira da yayi da gidan talabijin din Fox News da aka fidda yau Litinin ya kira shirinsa a yankin da ke gabar tekun Bahar Rum a matsayin wurin da za a haɓaka sosai don kawo ci gaba nan gaba. Zan mallaki yankin, a cewarsa, kuma Falastinawa miliyan 2.3 da ke zama a Gaza da yaƙi ya daidaita za a kwashe su zuwa wurare daban-daban har guda 6 a wajen Gaza a ƙarƙashin wani shiri da ƙasashen Larabawa da ƙasashe abokan hulɗar Amurka da ma abokan gaba suka bayyana ƙin amincewa da shi. Trump hamshakin attajiri mai harkar dillancin gidaje a New York kafin ya shiga siyasa a shekarar 2015 bai bayyana inda za a mayar da Falastinawan ba, amma mai gabatar da shirin gidan talabijin din Fox News Brett Baier ya tambaye shi ko za a bar su su koma Gaza. Trump ya ce a'a, ba za su koma ba saboda za su samu wurin zama mai kyau. Kusan dukan kasashen duniya ne suka kasa cimma bukatun wa'adin yau Litinin na Majalisar Dinkin Duniya na gabatar da tsare-tsaren rage fitar da iska ko hayaki mai gurbata muhalli, ciki har da manyan kasashen duniya da ke fuskantar matsin lamba akan su yi jagoranci wajen cimma wannan burin bayan da Amurka ta fita daga yarjejeniyar sauyin yanayi. Kasashe 10 daga cikin kusan 200 da aka buƙaci su gabatar da sabbin tsare-tsaren kare yanayi da ake buƙata zuwa 10 ga watan Fabrairu, wato yau kenan, su ne kawai suka iya gabatar da tsare-tsaren su akan lokaci, a cewar wasu bayanan Majalisar Dinkin Duniya da ke bin diddigin batun. A ƙarƙashin yarjejeniyar yanayin, ya kamata kowace ƙasa ta fidda manyan tsare-tsaren rage hayaki mai gurɓata yanayi nan da shekarar 2035 da kuma cikakken shirin yadda za su cimma tsare-tsaren. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ga kasashen waje ta kasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da muradan Amurka ba, kuma ana barnar kuɗi. Walz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin din NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya kasashe wanda galibi take bada agajin abinci a kasashen duniya ba sa karfafa manufofin harkokin waje na Amerika kamar mai da hankali kan rage tasirin China suna yin abubuwa da a zahiri ba su je daidai da manufofin kasar ko muradan shugaban kasa ba bayan haka lokuta da yawa kudi kalilan ne ke kaiwa ga mutanen da aka tura tallafin domin su a zahiri ba amfani da kudaden da hikima don haka ya zama wajibi mu duba wannan batu kuma mu dauki mataki cikin sauri tabbas abin da muke yi kenan a cewar sa Hararren jiragen sama marasa matuƙi da Rasha ta kai san haddasa gobara a Kyiv tare da jakkata wata mata a Sumi da kuma lalata gidaje da yawa a cewar jami'an Ukraine. A halin da ake ciki kuma rundunar sojan Rasha ta bada rahoton kakkao jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 15 a cikin dare ciki har da guda 7 a yankin Krasnodar. Babu brei wanda ya jakkata sakamakon gobarar da ta tashi a birnin Kyiv wanda ta fara a wani gini abinda magajin garin Vitali Klitschko ya faɗa kenan a cikin wani sako da ya wallafa ta Telegram gidaje biyar sun lalace bayan haka wata mata ta jakkata a birnin Sumi dake arewa maso gabashin kasar a cewar gwamnatin yankin Ihor Kalchenko ta Telegram
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mazauna unguwar bypass dake Maiduguri a jihar Borno sun koka da rushe gidajen su da hukumomin jihar ke yi. Aikin da gwamnati ta ce tana yi ne da zummar fadada filin jirgin saman jihar. Inda ta ce ta riga ta biya mutanen yankin Diya kamar da za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Mustafa ya koma daga Maiduguri.
Mazauna unguwar bypass dake Maiduguri sun shiga halin damuwa bayan umarnin gwamnatin jihar Borno na rusa gidajensu. Sai dai gwamnatin jihar Borno ta bada umarnin rusa dukkan gidajen dake kusa da harabar filin sauka da tashi na jirgin sama dake Maiduguri inda za a fada da filin tare da mai da shi filin sauka da tashi na kasa da kasa. Sai dai za a iya cewa wannan lamari bai wa wasu mazauna birnin Maiduguri musamman waɗanda suke kusa da filin jirgin saman dadi ba inda yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta bada umarnin rusa gidajen a unguwar bypass dake bayan filin jirgin sama. Inda gwamnatin jihar Borno tare da hukumar inganta filayen jiragen sama suka bada umarnin rusa dukkanin gidajen wasu mazauna unguwar da lamarin ya shafa sun bayyana damuwar su da ma yadda suka waye gari da fara rusa musu gidajen su
aka bani notice kafin nan da gobe ka doka kayan ka gama sake sun ce mana wai filin iafod da abin da yake damuna ba mamaki na fi gwamnatin mashakaru na gani iafod da yawa iafod na Kano ma bai kai na mai digiri girma ba filin da ya rige a cikin iafod za ya a saki gina wani iafod madabba
shi ma ne abin da aka yi yanzu gashi ana na kashi akan miliyan 10 ka gan shi anan yanzu amma na barwa Allah kuma to sai wa talakawa ta
muka zo muka yi buka anan ko zuwa ba mu ba gashi an zo an rusa mana wajen kuma ba mu da inda zamu je
ina zamu je ruwa ya kore mu nan an zo an rusa mana ina zamu je ji zamu fita
sai dai gwamnatin jihar Borno ta bakin ma'aikatar hukumar inganta birane ta jihar Borno ta bayyana cewa dama komai a tsare yake babu wani abu sabo inji Liman Gana na hukumar inganta birane na jihar Borno
mutane suna magana cewa an rusa gidaje 5000 gwamnatin Borno wannan kaliya ne mutane ne kawai suna magana gash plan din ga wannan jan layi din shine wajen da airport suka sa wayan korin layi din nan shine boundary din wabannan nan wannan ma mun bari ne abinda ya kamata mu rushe mita 500 ne amma na abinda muka rushe a wajen a cikin mita 200 ne mu dai abinda muka sani gidajen da akwai mutane ana gidaje 64 kuma gidajen da ake ginawa 40
shi ma jami'in hukumar kula da filayen jiragen sama ya bayyana cewa dama akwai adadin fili da ake bukatar a samarwa filin sauka da tashi na jirgi inda ya bayyana wajen mallakin filin jirgin sama ne
kuma shi suna da mutane su fara gine-gine a nan tunda aka yi notice din shi more than 2018 aka yi notice din cewa an fara gine-gine a nan so therefore din sai ko su tun wani kwamiti kwarekwaren kwamiti a nan wanda za ta kula da harkar gine-gine da ake nasu a kasar aka kira shugabannin community su bulamomi da lawane aka yi meeting da su akan cewa wannan abu da wuce na hasari ne ga yawa inda aka ce jirgi ya fadi a nan waje ba nan zai tsaya ba zai ja ne
yanzu haka dai mutanen unguwar na fatan gwamnatin jihar Borno da ta basu diya wajen mayar musu da kudaden su sai dai ta bakin gwamnatin jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya ce ba wata diya da za a basu asali ma an riga da an biya diyan wajen tun a shekarun 1976 inda yace ba maganar diya sai dai a tallafa musu wajen rage musu radadi
gashi nan ina da takarda wannan land compensation refer to farm land for construction of Maiduguri Airport am biya diya ma mutanen da suna da gidaje suna da fili a wannan waje so maganar wani zai ce wannan kasan shi wato taso ba hatta ma gwamnati ta sa airport authority da sun zo sun sa signboard karafuna cewa kar kwaye gini a nan amma sun cire karafuna na sun gini a wannan a cikin mita 500 wannan yanzu gidajen da ya taba gidaje 306 ne amma wanda an gama mutane sun shiga gidan 65 ne bari ji magana mutum wai mun rushe gidan 2500 da ana fadan nan ba gaskiya bane
sannan yace za su binciko dukkan lawanai da masu unguwa da suka sayarwa mutane filayen da zaran akwai hannun su a ciki za a sallame su
sai bincika amma duk wanda yana da hannun wannan abin sai jama'a irin wannan abu ba za mu yarda ba kuma duk bulalolin da hannun su yana ciki anan za mu kore su za mu duba su a idon rahama mu gani wanda yake tallafa da za mu musu wanda abin nan ya shafe su amma fa mun ja layi ban ce zan mayar da asara su gaba da zan yi ambassador
Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
a gaida Ibrahim Mustafa To wata tawagar manyan jami'an hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira da kuma wakilan gwamnatin mulkin sojin Niger ta kammala ziyarar kwanaki uku da suka kai wato da ta kai a jihar Agadez dake arewacin kasar inda ta gana da ƴan gudun hijiran da suka fito daga kasashen Afirka da dama ga Hamid Mahmud dauke da ƙarin bayani daga Agadez
A wani mataki na nuna rashin jin daɗin su game da yadda ake shan kafa tare da tsare su a sansanin karbar ƴan gudun hijira dake jihar Agadez a arewacin Niger inda wasu ƴan gudun hijira suka gudanar da bore domin a fahimci halin da suke ciki mafari kenan da wata tawagar jami'an hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira SCR tare da wakilan gwamnatin mulkin sojan ƙasar Niger suka kawo ziyarar kwanaki uku a Agadez domin diba girman matsalar da kuma nufin tattaunawa tare da su don bayyana musu dokokin ƙasar Niger Muhammad Lai Ibrahim daraktan dake kula da bakin haure da ƴan gudun hijira a jihar Agadez yayi karin haske game da ziyarar
babban makazudin wanga zawa ta su alura nan da ƴan watanni kadan da kwai ƴan gudun hijira suna ta da hargitsi suna kwatanta bacin ransu a bisan alluna suna cewa wanga zamanin nan ga Agadez ya ishe su suke afuda su kasashen turawa ko irin su kayan da ko su Amerika to ga tawaga ta fito dan a zo a sheda musu ne wannan abubuwa suke ba abbane wanda zai ahida mai ido kun bar kasashen ku saboda dalilai na yaki kun iso nan ga neman hijira an ba ku hijiran nan kenan ku tsaya ku bi doka ta kasa abinda Niger ya shimfida kuma da ku ka'idoji na kasa da ya kamata dole ka bi
Kwarmil Indama wacce ƴar gudun hijira ce daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta bayyana dalilin fitowar ta daga ƙasar ta da kuma halin da ta samu kanta a ciki. Ta ce mutane suna gudu saboda dalilai daban-daban, wasu suna gudu saboda rikici, wasu kuma saboda yaƙi. Ni na gujewa rikici ne a ƙasa ta saboda mun rasa komai tare da ni. Shi yasa na zo wannan ƙasar domin samun mafaka. Ka san babu wanda ke son guduwa ya bar asalinsa in ba dole ba. Yanzu na shafe shekaru uku ina zaune a wannan sansanin a cikin wani yanayi na rashin tabbas. Game da makomata. Shi ma wannan ɗan gudun hijirar ya bayyana halin da suke ciki a sansanin.
Sunana Ali Jadama, ni dan Gambiya ne. Mu je wajen gwamnati, mu ma mu gada musu abinda muka yi muryan mu. Akwai masalolin da yawa wanda mutane suna samu masalolin da yawa. To abinci babu, ruwa babu.
Tunda dai yawan boran da ɗan gudun hijirar ke yi a lokaci zuwa lokaci ya so bata ran kungiyoyin al'umma inda suka buƙaci da a rufe sansanin karɓar ɗan gudun hijira dake Agadez. Mala Alasa yana daga cikin ungiyoyi dake da wannan matsayar
wani solution da adda koi center wannan na refugee kurum a arehe shi mutane duk sun ga yadda suke kwana kanga duka harakar tsaro wajen nan duk ta tabarbare kuma mutanen na wurin ana jin tsoron su tunda suna iya kawo tashin kai wanda yake yau shekara nawa a gadar ta karbe su da hannu biyu yanzu ga sakamakon da suke badawa na wannan na son tashin hankali da wani rashin zaman lafiya
yanzu haka dai garin Agadez na karbar ƴan gudun hijira fiye da 2000 da suka fito daga kasashe daban-daban na Afirka da Asiya. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba. yankin bai tsina.
Masarare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwai zan gabatar.
Hanya babu, ruwa isashi babu, asibitin nan dai da muke ciki yanzu ka kun ganta ba magani, ba kuma malamai, kuma ba wani wanda ya fito muna yace muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu yi muku kaza.
A gaskiya a garin sai kore ba mu samu benefit na siyasa ba.
Da ya kamata tun Obasanjo mu samu wuta, mu samu hanya, mu samu ruwa, mu samu asibiti, amma duk babu.
Yau shirin Najar Adamawa a arewa maso gabacin Najeriya, inda rashin kulawar hukumomi ke barazana ga walwalar al'ummar yankin Sebore na karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar ta Adamawa. Adakace mu
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Madalla, masu ware wanzar da tsarin kiwon lafiya mai nagarta da ilimi mai inganci a dukkanin matakai da kuma samar da kafofin sufuri ga 'yan ƙasa na daga cikin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa guda 17 da ƙasashen duniya suka rattabawa hannu a shekara ta 2015 ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya bisa alƙawarin za su zartar da waɗannan ƙudurori a ƙasashen su gwargwadon iko. Najeriya na cikin jerin ƙasashen Afirka da suka amince da wancan daftari da ke kunshe da ƙudurorin 17, amma shekaru 10 bayan sanya hannu a kan daftarin, al'ummar ƙasar a birane da yankunan karkara na fama da ƙalubalen rayuwa a fannonin ilimi, kiwon lafiya da sha'anin sufuri da sauran muhimman fannoni na rayuwar bil'adama. Garin Sebore na jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya na cikin garuruwa da al'ummarsa ke fama da ƙalubalen ababen more rayuwa a Najeriya. Abokin aiki Lado Salisu Garba ya tattauna da mazauna wannan gari na Sebore da kuma mahukuntan jihar Adamawa game da kukan nasu.
Alhaji Gambo Abubakar, wanda ke zama sarkin sulubawan karamar hukumar Yola ta Kudu kuma mazauni wannan yanki na Sebore, inda yace akalla ba kasar Badai Sebore ta shafe shekaru 200 amma tana rayuwa ne cikin magaki tare da wahala sakamakon rashin samun ingantaccen rayuwa.
To gaskiya mu har yanzu ba mu san riban demokradiya ba a Sebore. Dalili a Sebore nan yanzu haka ku dai kun bi hanyar namu kun ga yanda take. Hanya babu, ruwa isashi babu, asibitin nan dai da muke ciki yanzu haka kun ganta ba magani, ba kuma malamai, kuma ba wani wanda ya fito muna yace muna gashi nan da kwana kaza ko nan da kwana ko da wuni kaza za mu yi muku kaza. Babu, ba wani wurin da na gani yayi ba a siyasan da ake yi ta Najeriya, a siyasan da ake yi ta Adamawa kamar Sebore. A zahirin gaskiya muna bakin kokarin mu akan wannan, mu zo mu ce mu je wurin waye, wani lokaci mu same shi, wani lokaci ba za mu same shi ba. Yana muna hamuwar har lokaci nashi har tainu nashi ya wuce ba mu ganshi ba, ba mu kuma samu labarin abin da aka yi.
Shi ma ɗaya daga cikin ma'aikata mai kula da asibitin da ya shafe akalla shekaru 40-45 a wannan yankin, inda ya ce
tun ina kilina aka yi min promotion zuwa health attendant. To akwai wanda aka kawo, to muna aiki tare to shi ya ga ba zai iya ba, sai aka yi transfer nashi, aka sake kawo ni dan aiki kaza ba lokaci tunda aka cire subsidy, shi kashi ba zai iya zuwa ba. To shi ma daga sad da aka cire subsidy ba sake zuwa ba, sai aka yi mishi transfer. Ba magani dai ni nake zuwa in saya da kudi na. Misali ka zo baka da lafiya, ina duba abun da zan iya maka irin na zazzabi, na malaria ko ƙarin ruwa, ina iya sawa, sai in gaya ma kuɗi, sai ka bani kuɗi in je in saya. Idan ina da shi kuma wani lokaci ina saya dan leda 2-3 in aje don ko ta kwana, in ka zo ba sai na tafi Yola ba, sai in zo in ma aiki.
Shi kuwa Alhaji Bawuro Bubare Sebore, wanda ke zama ɗaya daga cikin masu fara'aji a wannan yankin, inda yace sun yi ta faɗi tashi tsakanin mahukuntan ƙasar domin ganin sun samu abin tagomashi ga na baya masu tasowa ko kuwa abubuwan da zai inganta musu canza rayuwarsu
tunda muke a gwamnatance tun zamanin Obasanjo 99 muka fara yin uriyan zabe a garin nan daga su gwamnati daga Yako har zuwa yanzu gwamnati ta ce mu a gaskiya a garin sai kore ba mu samu benefit na siyasa ba number 1 memba kamar zamu ce ba mu da shi sam kuta kuta yanzu haka yana neman shekara 12 a mulki muka zabe shi that time bandar renovate na addin na yemana bai taba mana project a garin sai kore na naira 2500 number 2 rep kamar ba mu da shi kuta kuta ba sai baba zamu sai kore mai zaman ji bai sani ba bai taba zuwa ga yanan ma ya nuna mana ma ga abin da ake so a yi mana ko kuma ba mu taba ma shi kamar bara mu sai zafi ba number 3 senator kamar shi ma dare bai yin ta zo mana renovating anan ita ma daga renovating sai ta so aka sauka in ta tafi yanzu sai ya abba yake kan sarauta ba mu taba samun wani facilities nashi abin da yin mana a garin nan ko na ruwa ko na gera ga makarantar mu da ka gani ta kanka ya ayyuka iska ya yi shekara 2 mun yi korafi ni nan na mu ga bota na je office local government muka rubuta ma chairman mu waje ES muka fada masa former chairman na Muhammad wanda ya sauka har gidansa muka je har office muka je har ES muka je mun rubuta mun da hoto muka je har ya sauka shekara ta 2 bai taba kawo mana kusa nan ba yazo da kansa yazo ya duba ya gani ba abin da ya muke ba
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
Alhaji Aman Joda babban iya wanda ke zama Jauro a wannan unguwar na sai kore shi ma ya mana karin haske dangane da irin matsaloli da ya dade yana ci musu towa kwarya
asibitin nan tun ba haife ni ba naga asibitin nan daki daya har yanzu kuma daki daya makaranta daki daya yanzu ne aka samu lokacin Bello Tukur Senator Bello Tukur ya zo ya yi mana ciki uku yanzu ciki uku din ma Rabi iska ya dauka Rabi yana nan asibiti daki daya ba doctor asibiti ba kowa makarantar ma kuma aka ce malamai a Sebore malamai basu kasa 12 ba amma kowani rana mutum daya yazo yara suna wasa suna fada makaranta malamai dewa malamai kuma guda yazo
honorable Taju Solomon shine commissioner raya karkara da burane na nan jihar Adamawa
kamar da na ga maka farko ban san da wannan ba basu taba rubuto mana ba akan cewa ga damuwa basu taba rubuto mana ba suna neman intervention ko yan jarida kuna taimako zuwan ka nan ma yanzu ya kai daidai tura ma'aikata a jiya dubi wannan gari mu samu masu gari mu yi hira da su mu san menene damuwa su kaga mun gane me damuwa su a wannan zamu gane ta wani fanni ta wani hanya ne zamu yi intervention so ina so in tabbatar maka nan ba da dadewa ba zan ramaikata a je sai bore a duba a same da damuwar su a haka din ne ma zan kama gwamnati ya duba in har akwai sarrafin yi za dube shi
matsaure karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lado Salisu Garba Mahmud Ibrahim Kuri daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumo shi zai kankan ga mutum
to gaida Mahmud Ibrahim Kuri yanzu kuma ga labaran wasanni
Sabon mai horar da ƴan wasan Najeriya na Super Eagles Eric Chelle ya shirya komawa kasar domin shirye-shiryen fafata muhimman wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026 da kasashen Rwanda da Zimbabwe bayan rangadin nahiyar Turai da ta baiwa sabon kocin damar saduwa da ƴan Super Eagles din da ke takale da kungiyoyi daban-daban Chelle zai koma Najeriya domin nazarin gasar Premier ta kasar tare da zimmar zakulu hazikan ƴan wasan cikin gida da za su iya shiga babbar kungiyar ta Super Eagles a yayin da Najeriya da take a matsayin ta biyar a rukunin C na wasannin neman gurbin gasar ta cin kofin duniya babu ko shakka tana bukatar samun nasara a dukkanin wasannin ta da suka rage domin samun gurbin shiga gasar Najeriya da ta soma wasannin neman gurbi ba tare da armashi ba domin ta yi kunnen doki ne a dukkanin wasannin ta uku na farko da Lesotho da Zimbabwe da Afirka ta kudu kana kuma ta sha kashi a wasan ta na hudu da makwabciyarta kasar Benin a wani labarin kuma Najeriya ta mamaye lambobin yabo na gasar dambin masu tasowa na nahiyar Afirka karo na farko wadda aka gudanar a birnin Eko na Najeriya gasar wadda Reaction Africa na hukumar dambin duniya ta WBC ta shirya ya sami halartar ƴan wasan dambin zamani 42 daga kasashe 8 na nahiyar Afirka daga ranar 5 zuwa 8 ga watan nan na Fabrairu Najeriya ta yi shara a gasar inda ta lashe kambi 10 daga cikin kambuna 11 na gasar, kuma ƴan damben kasar ne suka mamaye kusan dukkan matakai da rukunna na gasar damben. A gobe Talata ne za a soma fafata wasannin ya da kanin wani na gasar zakarun Turai domin fitar da kungiyoyi 8 da za su tsallake zuwa matakin 16 na gasar, inda za su tarar da kungiyoyi 8 da tuni suka sami tsallakewa zuwa matakin gasar kamar yadda aka saki mata fasali daga wannan kakar wasanni. Kungiyoyi 8 da suka riga suka sami kaiwa matakin na 16 su ne Liverpool da Barcelona da Arsenal da Inter Milan da Atletico Madrid da Bayer Leverkusen da Lille da kuma Aston Villa. A gobe Talata, Manchester City za ta sabunta adawa da Real Madrid a wasan farko ta matakin. Juventus ta karbi bakuncin PSV. Sporting za ta fafata da Dortmund, yayin da Brest kuma za ta kece Rennes da PSG. Sai GB Laraba kuma Club Brugge ta buga da Atalanta. Celtic ta karbi bakuncin Bayern Munich. Feyenoord za ta kara da AC Milan, ita kuma Monaco ta buga da Benfica. A mako mai zuwa ne za a fafata wasanni na biyu na wannan matakin a ranakun Talata da Laraba 18 da kuma 19 ga wannan wata na Fabrairu. Karshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga wannan sakon.
Shin kuna neman labarai da ilimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato +1, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Wannan haka yake. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya ce za a kwashe Falastinawa da ke zama Gaza a yanzu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba a wajen yankin, kuma ba su da ikon komawa yankin a ƙarƙashin shirin sa. Trump a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin Fox News da aka fidda yau Litinin ya kira shirinsa a yankin da ke gabar tekun Bahar Rum a matsayin wurin da za a haɓaka sosai don kawo ci gaba nan gaba. Zan mallaki yankin, a cewarsa, kuma Falastinawa 2.3 million da ke zama a Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita, za a kwashe su zuwa wurare daban-daban har guda 6 a wajen Gaza a ƙarƙashin wani shiri da ƙasashen Larabawa da ƙasashe abokan hulɗar Amurka da ma abokan gaba suka bayyana kin amincewa da shi. Kusan dukan ƙasashen duniya ne suka kasa cimma buƙatun wa'adin yau Litinin na Majalisar Ɗinkin Duniya na gabatar da tsare-tsaren rage fitar da iska ko hayaki mai gurɓata muhalli, ciki har da manyan ƙasashen duniya da ke fuskantar matsin lamba akan su yi jagoranci wajen cimma wannan burin bayan da Amurka ta fita daga yarjejeniyar sauyin yanayi. Ƙasashe 10 daga cikin kusan 200 da aka buƙaci su gabatar da sabbin tsare-tsaren kare yanayi da ake buƙata zuwa 10 ga watan Fabrairu, wato yau kenan, su ne kawai suka iya gabatar da tsare-tsaren su akan lokaci, a cewar wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bin diddigin batun. Mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Waltz ya kare shirin shugaba Donald Trump na rufe babbar hukumar ba da agaji ga kasashen waje ta kasar, wato USAID. Yana jaddada cewa yawancin lokuta abubuwan da ake yi a hukumar ba su je daidai da muradan Amurka ba, kuma ana barnar kuɗi. Waltz ya faɗa a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC cewa shirye-shiryen hukumar ta raya ƙasashe wanda galibi take ba da agajin abinci a ƙasashen duniya ba sa ƙarfafa manufofin harkokin waje na Amurka, kamar mai da hankali kan rage tasirin China, suna yin abubuwa da a zahiri ba su je daidai da manufofin kasar ko muradan shugaban kasa ba.
Masu sauraro, anan muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana. Inda wata tawagar abokan aikin mu za ta kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin ko kuma waɗanda suka gabata, za a yi zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin yin hakan. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram da Facebook, kai har da ma YouTube idan ana neman labari da dumudumin su. Madam Dauda ce ta tana gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniya mu Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti. A madadin su ni Muhammad Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya. Karfe 4 na yamma daidai agogon Washington DC. Assalamu alaikum.